حديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدعزك حلرا ونمسلاتي mai daraja da alfarma masallacin mai girma makaman katagu marigayi Allah madaukakin sarki ya ji kansa da rahama masallacin da yake makautaka da faduwar mai martaba sarkin katagu Allah ya kara masa lafiya ya kara taya shi jagoranci ya kara zaunar da garinsa da al'ummarsa da yankinsa cikin aminci wannan masallaci kamar yadda nace masallacin mai girma makaman katagum yana da falala akan mu sosai wanda ba za mu manta da shi ba ba za mu gushe ba yana da haƙƙi akan mu ci gaba da yi masa addu'a Allah ta'ala ya gafarta masa ya ji kansa da rahama dattijon arziki mutumin kirki mai son addini wanda bokonsa bai hana shi riko da addini ba sarautarsa bata hana shi riko da addini ba kuma ya zauna da kowa lafiya kuma ya gama lafiya kuma ya yi kyakkyawar cikawa muna masa kyakkyawar fata tare da addu'ar Allah madaukakin sarki ya karbi bakuncinsa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya shi cikin salihan bayinsa ya daukake shi matattara ta annabawa da salihan bayi da shahidai da siddiqai Allah ta'ala ya sada mu da su ranar gobe kiyama malam Ibrahim Fatfo ya yi tsokaci kuma har ya tuna mana da malaminsa kuma kakansa wanda yake kaka a gare mu malam Yalwa shi ma wannan anguwa anguwarsa ce wannan anguwa ce ta ilimi tun a tsohon tarihi don haka ba za a kawo wannan anguwar bakon karatu ba duk wanda ya san azare ya san malam Yalwa kuma ya san shi da jajircewa akan karantarwa kuma ya yi tasiri akan da dama daga cikin waɗanda suke malamai ne a yanzu a azare da yankin katagum har ma da jihar Bauchi da wasu ma wanda suka yi tasiri a ƙasar Najeriya wannan dattijo Allah ta'ala ya saka mashi da alkhairi ya kai masa kyawawan ayyukansa cikin mizaninsa Allah subhanahu wa ta'ala ya haskaka masa yalwata masa Allah ya sanya yana kwanci a cikin ni'imar ayyukansa na alheri Allah ya kyautata bayansa Allah subhanahu wataala ya sanya bayansa baya ne mai dorewa kuma akan addini Allah ta'ala ya sanya yana da masu gadansa waɗanda yake samun lada sanadin su kamar shi irin malam Ibrahim Fatfo sauran waɗanda suke dattawa na wannan anguwa sawa'un dattawa a malinta da limanci da kuma dattawa a shekaru muna muku barka da ganawa a wannan almuru mai daraja ƴan uwana almajirai da kuma malamai waɗanda suka halarci wannan mahalli da ma sarkinsu sarkin malamai kuma majabaki wato ahlu sunna suna zuwa da abun mamaki daga a samu a minister mai tafsiri sarkin malamai mai jan baki kuma ka je ka samu wani instructor ko ASP mai tafsiri suna nan su ma haka a barikin soja kaje ka samu wani manjo ko wani kanal alaran ma mai jan baki ko mai tafsiri ko limamin juma'a mai hudu ba wannan yana daga cikin ci gaba da aka samu a addini a kasan nan a sakamakon riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya saka da alkhairi ina bada hakurin jinkiri na duk da yanzu ma ina bata muku lokaci sakamakon na taso daga aiki kuma na makara kuma a garin Sauri naje na murgude tayar mota kuma dunan ma na bata lokaci to wannan yasa sai yanzu nake isowa abubuwan ne haka kamar daukani haka ake rayuwar saboda commitments sun yi yawa a cikin rayuwar komai za a yi sai dai a yanke shi a cikin uzuri a yi shi Allah ya sanna lada muke yi Malam Lamara shine wanda ya dage cewa sai an yi wannan karatu kuma yayi kokari tun kafin azumi ya so ya zama goron sallah bai yiwu ba to karshe dai muka daidaita ya zama goron babbar sallah to babbar sallah ma ta yi ita ma har ta wuce to kar ya zama abin kunya kuma an ce dattijo baya magana daya ko da ke ba riga na zama dattijon ba kuma shi ma dattijon aka ce kyan dattijo magana goma ka zabi wacce ta yi maka to amma gwanda a samu a yi din a wuce wajen Allah ya saka masa da alkhairi yau muna almuru na 21 ga watan Dhulhijja hijirar farin jakada shikamakin annabawa shugaban manzanni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara 1000 da shekara 400 da shekara 46 wanda yazo yayi daidai da 17 18 ma kai ga watan Yuni watan 6 miladiya shekara 2025 da aka tambaye ni akan me zamu yi karatu nace mu yi karatu akan wajibcin ruko da sunna tare da cewa bai wuce sati 2 ko 3 ba nayi karatu makamancin wannan da wannan mawdu'in wajibcin ruko da sunna wanda yi anan ba zai hana ni wani satin in sake yi a wani waje wajibcin ruko da sunna ba don komai ba sai domin dalili musulmi a rayuwarsa shi yasa shi kansa mawdu'in yana da kyau mu cika tashi mu ce wajibcin riko da sunna a rayuwar musulmi da shi musulmi musuluncinsa ba zai yiwu ba wai zan ce ba zai cika ba zai ma yiwu ba tare da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kwata-kwata musulmi musuluncinsa ba zai yiwu ba idan ya cire ayyuka da zantukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hankalce ma sai dai in ba musuluncin zai yi ba wani abu daban yake so yayi amma in musuluncin zai yi to hankali da al'ada sun hana ka yarda cewa musuluncin mutum zai yiwu ba tare da ayyukan ma'aiki da zantukansa a ciki ba zai yiwu ba yanzu likita zai yiwu a koya masa karatun likitanci ba tare da an tura shi asibiti ya je yayi aikin koyo ba zai yiwu a koyawa bakaniken jirgi karatun yadda ake gyaran jirgi ba tare da an kai shi filin jirgi jikin jirage an je an gwada masa a aikace yadda ake gyara jirgi ba yanzu zai yiwu malamin makaranta ya zama malamin makaranta ba tare da an kai shi aji an gwada a aikace yayi an gani an yi assessing cewa zai iya koyarwa ba. Yanzu a rayuwar mu mun sani cewa theory sai da practical, mun sani cewa ba abin da yake yiwuwa matakar akwai aiki a cikin sa, aikin nan baya yiwuwa a iya shi sai an gwada shi tare da wanda ya riga ya iya shi. Haka ne musulunci cike yake da ayyuka, kuma asalin wanda kwararre wanda ya iya shi, wanda za a gani a wajensa a koya, a gani a wajensa har a iya, sai aka ce ba ruwanmu da aikinsa, sai aka ce ba ruwanmu da zancensa. Mu dai mu karɓi iya wannan Alƙur'anin mu yi aiki da shi, kamar yadda waɗansu sakarkaru yanzu suka sake tado da wannan hargowa da wannan hayaniya da wannan bankaura, suke ta faɗaɗa al'amura kuma suna tukka da warwara a cikin al'amuransu. Ba zai yiwu ba. Shi yasa wannan tafiya irinta ‘yan Alƙur'ani zalla, tafiya irinta Alƙur'aniyun, inda a ce za ka nutsu ka yi kyakkyawan nazari a kanta, to wala'alla ka rika tuhumarsu da cewa anya ba kwangila suke yi ba, anya ba ɗaukan nauyin wannan fahimtar aka yi ba. Me yasa irin wannan tunanin zai zo maka? Me yasa irin wannan tuhumar za ta zo maka? Abu na farko, abin da nake faɗa yanzu shine, ba yadda za a hankalci a ce musulunci ba ruwanmu da annabi. Ba zai yiwu ba. Baya da za a yi musulunci yana cike da ayyuka, sannan a ce ayyukan nan kowa ji gaban kansa, ba wani wanda a wajensa za a koyi wannan aikin a hankali ma. Sannan Alƙur'anin cike yake da nuna matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ana ta nuna mana shi, ana ta nuna mana shi, ana ta nuna mana shi, sannan a ce ba ma neman komai a wajensa. Ire-iren waɗannan abubuwan za su sa maka tunani, to me yasa waɗannan mutanen suka dage? Sannan daga ciki shine za ka ga tufka da warwara tsakanin zantukan bakunansu da ayyukansu, saboda suna kore ayyukan manzo Allah sallama da zantukansa, amma in ka dubi sallarsu sai ka samu sunna a cikinta, azuminsu sai ka samu sunna a ciki, aikin hajjinsu sai ka samu sunna a ciki. Shi wannan wanda yake zazzaga ƙarya a yanzu nan, gashi nan fa a haramin Makka an gan shi da ihrami, ya lanka ya ihrami a aikin hajji. Wa yake masa lokacin ne ma lokacin aikin hajji? Wa yake masa lokacin ne? Wa yake masa ranar ci ranar Arafa? Da haka ayyukansu da zantukan bakunansu akwai tufka da warwara. To me yasa suka dage? To shine sai wata tuhuma sai take zuwa, ni dai a tunani irin nawa, cewa anya wannan harkar ba harkar kwangila ba ce. To idan kwangila ce za ka iya tambayar kanka, to in kwangila ce masu ɗaukan nauyin kwangilar mecece bukatarsu a ciki? Akwai amsa, eh akwai bukata. Wannan musuluncin ana shigo masa ta ƙofofi daban-daban, an shigo masa ta hanyar dukiya, an ɗeba abin da aka ɗiba, an shigo masa ta hanyar mata, an ɗeba abin da aka ɗiba, yanzu ana so a shigo wa musulunci ta hanyar ‘yanci na tunani, ‘yancin tunani, ‘yancin albarkacin baki, ‘yancin aikata abin da kaga dama. Waɗanda suka karanci wannan musuluncin sun san cewa lallai kaso mafi yawa na wannan musuluncin yana cikin ayyuka da zantukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma sharhin malaman musulunci. Matukar musulmai za su dinga mu'amala da hadisai, matukar musulmai za su riƙa mu'amala
da maganganun malamai da sharhin da malamai suka yi wa addinin musulunci yadda addini yake da fadin nan akwai littattafan hadisai akwai littattafan fiqhu akwai littattafan tafsiri akwai littattafan qawaid na usul da na fiqhu da na tafsiri akwai littattafa na aqida na tauhidi akwai littattafa na sira akwai na tarihi akwai na tarajum na manyan malamai littattafa na funun daban-daban in ka shiga luga su ma fannoni ne daban-daban akwai mutun akwai shuruha an yi aiki jingim littattafa an yi su kutub ha'ila manya-manya littattafa mujalladai daban-daban kama daga daya har akwai mujalladi 100 da wani abu a musuluncin nan littattafa ne duka na bayanin musulunci to matakar musulmai suna mu'amala da musuluncin a haka to za a dauki dogon zango ba a cin musu ba duniyar yau kuma ana so a mayar da ita wata duniya ce ta yancin tunani ta yancin dan adam wallahi ana biye da ni duniyar ana so a mayar da ita duniyar yancin tunani duniyar yancin dan adam matakar musulunci yana nan a yadda yake to musulmai fa ba a basu da tunanin su ba ba a basu da yancin albarkacin bakin su ba an yi wa tunanin su da baibayi an yi wa lafuzzan su iyaka an yi wa ayyukan su iyaka kuma matakar suna nan akan haka ba za a samu yadda ake so ba kuma gashi nan yadda kullun gari ya waye sai an samu wasu sun shiga cikin musulunci da haka yayi za a yi araba musulmai da wannan al'amari shine a kullo musu ta hanyar nuna musu alqur'ani zalla shi kadai shine yake dole akan su wani abu wanda ba alqur'ani ba duk su aje shi da haka daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga shi har zuwa kowa ma a aje shi abinda ka fahimta alqur'ani da shi zaka bauta wa Allah idan an yi haka menene bambancinmu da kristoci kristoci suna da ahlali suna da ashmawi suna da tafsirin bible suna da littattafan aqida suna da littattafan tarihi kristoci suna da fatawoyin malamai ba su da shi me suke da shi bible me suke da shi bible bayan shi fa akwai wani littafi babu sai dai tsohon alkawari da sabon alkawari da na tsakiya da na ƙarshe amma babu ba kamar yadda musulunci yake ba idan ka je labirarin krista bible zaka samu na addini sauran daga chemistry sai physics sai english amma ba addini ba idan aka raba mu da duk wani tunani na wani ilimi in banda alqur'ani to an mayar da mu tamkar kristoci kenan daga nan sai ya zama alqur'ani kadai shi muka rika littafi da muka yarda da shi shi kuma ba kowa zai iya fahimtar abin da ke cikin sa ba domin kamar da na ambata a farkon gabatarwa cewa duk wanda yace zai yi musulunci da alqur'ani kadai to tamkar bai yi musuluncin bane ba wai musuluncin sa ba zai cika bane ba bai yi bane don haka sai a waye gari an lalata musuluncin da wannan tunanin waɗanda suka zo suka sa mana wannan tunanin muka karba sai su je su karbi dalolin su sun gama kwangilar su ga wanda ya san tarihin wannan tafiyar wannan fahimtar ya san cewa an taba yin ta a Najeriya kuma aka dauki ba dadi da gwamnati saboda lokacin gwamnatin wancan lokacin fitsaranci bai shige ta irin ne da shi gwamnatin yanzu ba so a wancan lokacin bata san cewa wannan fahimtar zai amfane ta ba amma a yanzu ba lalle ne gwamnati ta mai da hankali ba kuma ma ba inda ta mayar din ba dalilin da zai sa ki yaki akan wannan fahimtar a baya kuma yanzu ta dawo kuma kikunan shigo sai rashin niyya yanzu ta gwamnati ta fahimci cewa wannan tafiyar wala Allah za ta yi mata amfani za ta rage wa musulmai kishin addini wala Allah wannan tafiyar za ta sa musulmai su rage damuwa da addini su rage kishin addini dan haka fahimta irin ta turawa da agreement da ake sanya hannu a kai irin wannan fahimta da wannan agreement sun za a samu damar shiga da su cikin musulmi cikin sauki idan an raba su da ilmomi so banna so mu tsaya mu fahimci abin kawai akan fahimtar wani mutum daya ne ko fahimtar wadansu tsirarin mutane mu yi sakaci da fahimtar ba mu dauke ta da muhimmanci ba kai mana barna ko mu farga ba fahimta ce mai hatsari kuma waɗanda ake haska su ake kallon su ba su ne matsalar fahimtar ba tafiyar da ta daure wa fahimtar gindi take goya mata baya take daukan nauyinta ita ce matsalar kuma ba a san daga ina take ba na sha in gaya muku in na samu dama ba ga arewa 24 ba tunda aka kafa arewa 24 ka taba jin labarin an samu sai ku ka taba ji an ce an yi sati wannan tashar ba ta yi aiki ba waɗanda suke bayyana a tashar ake kallon su ba su ne asalin tashar ba shi yasa yau zaka ga wannan gobe baya nan jibi ka ga wani wata fiska daban tashar tana nan amma fiskokin wasu suna mutuwa wasu suna retire sabbi suna zuwa don ka fahimci cewa wanda ake haskawa ba shine matsalar ka ba mai daukan nauyin haskawa shine matsalar ka don haka ina so in ankarar da mu cewa lalle mu sani mu a kashin kanmu da ƴaƴanmu da iyalanmu da duk wani wanda ya isa mu gaya masa cewa musuluncin mutum ba zai yi musulunci ba sai ya shigar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin musuluncinsa idan muka dauka cewa annabi alaihi salatu wassalam zallan zunzurutun tsabar envelope ne envelope shine ake sa wasika in an cire ta ya gama yawo ake sa invitation in an cire ya gama yawo haka ne ko tamkar kenan an bashi alqur'ani ya kama ne tafiyarsa ba mu bukatar komai a wajensa kar ya ce mana komai kar ya aikata komai ba mu bukata ya buɗe zama envelope kenan to duk wanda ya dauki annabi alaihi salatu wassalam iya aikinsa kenan to ya bashi muhimmanci ne irin na envelope da wasika mu fahimta cewa annabi sallallahu alaihi wasallama wajibi ne sai da shi kai addini yanda yayi shekaru ana saukan mashi da alqur'ani yana bautawa Allah to hakan nan musuluncin ya aiwatar a waɗannan shekaru inda alqur'anin baya bukatar bayani da aiki da gwadawa to da ba bukatar a dauki shekara 23 ana saukar da shi da sai a bayar da shi kawai a tafi amma da yake cikin sa akwai aiki cikin sa akwai bayani cikin sa akwai canji sai yasa aka dauki tsawon lokaci sannan wannan alqur'anin mu sani cewa gabanin alqur'ani ya ci kama ana musulunci ba sai da alqur'ani ya cika sannan aka fara musulunci ba tun daga ran da alqur'ani ya fara sauka aka fara musulunci dan haka ashe ba alqur'ani ne kadai musulunci ba Allah subhanahu wa ta'ala ya nada manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai shar'antawa sannan ya nada shi mai yin bayani sannan ya nada shi mai yin hukunci sannan shine mai zartaswa dukkan makamai na shugabanci da jagoranci Allah subhanahu wa ta'ala ya nada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka kin bayani daga wajen sa, kin aiki daga wajen sa, to sai dai hasada. Amma Allah ya riga ya bashi. Kuma abin da zai baka dariya, abin kunya. Yanzu wanda ya zauna yake hure mana kunne cewa kar mu dauki hadisi, kar mu yi riko da hadisi, yake hure mana kunne, yake kangarar da mu, shi yana son waɗannan bayanan nasa a dauka? Shi wala Allah yana so a dauki nasa bayanan? Kuma zai so ko da bayan mutuwarsa wannan fahimtar tasa a ce ana sawa a kaset, ana gani ko a memory, ana saurara, ana amfana, zai so haka. Amma shi ba kato bane da za su ce kala kato, shi ba kato bane. Idan Maliku, Imamu Malik, Imamu Darul Hijra alaihi rahmatullah, idan Maliku zai ce Nafi'u ya bani labari, an san waye Maliku? An san waye Maliku ko? Imamu Malik. Imam Malik ya rasu shekara ta 179 bayan hijira. Yanzu ka iya cewa shekarar sa 1300 da nawa nawa re da rasuwa 1300. Imamu Malik har yau iliminsa da tarihinsa da ayyukansa ba su ɓace ba saboda taskacewa ake. Idan wannan mutumin yana so a taskace bidiyonsa, a taskace memorinsa, a yaɗa nan gaba, yana so bayan shekara 30 ko bayan shekara 50 ko bayan shekara kaza a ce wannan fahimtar tasa ta ci gaba, to dan me zai ce wani wanda yake bayansa kar a taskace nasa bayan? Tambayar da nake mana, mun san wa Imam Malik daidai gurgudu, sai yace naji daga Nafi'u. Nafi'un nan almajiri ne na Abdullahi dan Umar. A tarihi mun san wa Abdullahi dan Umar? Abdullahi dan Umar dan gidan Sayyidina Umar, kuma shi ma sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To yana da yaro Nafi'u, asali bawansa ne yan tashi, shi yasa ake ce masa maula na Ibn Umar. Nafi'u yayi karatu na yankan shakku a gaban Abdullahi dan Umar. Nafi'u ga wurtaccen malami ne, saboda tsabar malantarsa shi malamin Imamu Malik ne. Imamu Malik idan ya ce malami na malan Nafi'u ya ban labari, malan Nafi'u kuma ya ji daga Abdullahi dan Umar, Abdullahi dan Umar ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi kaza, ka gaya mun cikin wannan jeren giyar bayin Allah waye kato? Maliku kuma gashi nan a muwadda, in ka bude muwadda, in ka ga an ce haddasana, Maliku ne ya faɗa, akhbarana, Maliku ne ya faɗa. To idan Maliku ya ce Nafi'u ya ban labari, Abdullahi dan Umar ya ban labarin ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kaza, waye katon? Idan muka ƙaryata su muka ce ƙarya suke yi, kai mai kata ka, za mu ce gaskiya kake? Waye ubanka? Kai da za mu ce gaskiya kake yi, amma su ƙarya suke, su ƙatti ne, kai ba ƙato ba ne? Magana banza ce. Akwai dafisa cikin wannan al'amarin, mummunar dafisa. Hatsarin da ke cikin wannan al'amarin muninsa ya kai yadda ya kai. Allah maɗaukakin sarki ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lasisin ya shar'anta a wannan addinin, ya shar'anta, shi ma mai yin shari'a ne. In an ce shi ma mai yin shari'a ne, ma'ana shi ma mai zuwa da abu ne a bautawa Allah da shi koda alqur'ani bai zo da shi ba. Allah subhanahu wataala ya ce wa ma ataakum ar-rasulu fakhudhuhu wa ma nahaakum anhu
fantahu wa ma ataakum ar-rasulu fakhudhuhu wa ma nahaakum anhu fantahu.
Ubangiji ta'ala ya ce wa ma ataakum ar-rasulu fakhudhuhu, abinda wannan manzon ya zo muku da shi, wannan ita ce mafi yawan fasarar malaman tafsiri. Wa in kana naji wancan mutumin ya dauko wata fassara da ita ma akwai ta, amma ba ita ce shahararriyar fassara ba. Shahararriyar fassara ta malaman tafsiri, abinda wannan manzo ya zo muku da shi na addini fa khuzuhu to kulika, wa ma nahakum anhu, abinda ya hane ku a wannan addini ko a rayuwa fantahu ku hanu. Wannan shine galibin fassarar malaman tafsiri, ita ce kuma mafi shahara. Amma naji shi yana cewa ai tunda ayat ta sauka ne akan bayanin wato fai'u, don haka magana ake ta dukiyar fai'u. Wa ma ataakum rasulu, abinda manzon Allah ya dauka dan kafan da ya baka fa ku zo ku karba kar ku yi guna guni. Wa ma nahakum anhu, abinda kuma kai ba a raba da kai ba a baka ba, fantahu ka hakura kar kai wani rikici. Kajifa. Amma malamai da ake so a raba mu da su galibi sun tafi akan abinda ayat take nufi, shi wannan manzo abinda ya zo muku da shi na addini furqa, abinda ya hana ku hannu. Shi yasa duk wani wanda ya san wannan ayat da wannan fasara ya santa. To wannan ayar kuma ita ce ta ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lasin din shar'antawa, da yace alaikum bi sunnati, ku riko da sunnata, ma'ana duk abin da yazo da shi yadda ya dama haka za a sha a wannan addini. Allah ya nada shi sai dai hasada. Shi yasa annabi alaihi salatu wassalam har yana iya dade a alqur'ani, yana iya kari a alqur'ani, da Allah madaukakin sarki yace hurrimat alaikum ummahatukum وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ كذا 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 كذا, ده الله يرغو ودند يا حرمتا har zuwa wal musanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum, dukka wadannan haramtattu ne. Kamar an gama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace la tunkaful mar'atu ala khalatiha wala ala ammatiha, ba a aurar da mace akan ummanta, ba a aurar da mace akan babananta, da umma da baba ne ba su zo ba a nan a cikin alqur'ani. Amma manzo Allah ya ƙara saboda yana da lasin, yana da lasin ne ya ƙara, ya ƙara, da Allah madaukakin sarki yace hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wama uhilla lighairillahi bihi walmunkhaniqa, har zuwa yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa na abubuwan da ya haramta, har ma da fadin Allah kullu ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghayri llahi bihi, duka alqur'ani ya gama ambatan haramtattun nama da haramtattun abinci. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma sai sahabbai suka ce naha an كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana cin duk wani tsuntsu wanda yake da farci yana fika kamar shirwa, kamar shaho, sannan kuma ya hana cin duk wata dabba mai kafa hudu wacce take da fika tana farauta, kamar kare, kamar damusa, kamar zaki da sauransu. Manzon Allah sallama sai ya ƙara saboda an bashi lasin din shar'antawa. Ba wani wanda yake da wannan ikon ne ya kutse ya shigo har ya dade alqur'ani sai annabi alaihi salatu wassalam. Sannan Allah subhanahu wataala ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallama lasin din bayani. annabi tsira da amincin Allah sabbata gare shi yana da lasin ne yayi bayani bayanin abin da Allah yake nufi a cikin alqur'ani cikin wannan bayani yana iya farke dunkulalliyar kalma yana iya aikata abin da ake bukatar aikin sa kuma alqur'ani ya dunkule shi sai aikace a ganshi Allah subhanahu wataala yace wa anzalna ilayka dhikra
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ
وَجِئْتَ تَعَالَى وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ كَمَا مَنْ سَوْقَدَ الذِّكْرُ شِنِ الْقُرْآنِ mun saukar da wannan alqur'ani izuwa gare ka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama litubayyana linnasi dan kai wa mutane bayanin ma nuzila ilaihim abinda aka saukar zuwa gare su wala'allahum yatafakkaruna domin su yi tunani Allah madaukakin sarki yace mun saukar maka da alqur'ani don kai bayani wa mutane abinda aka saukar musu ha me aka saukar alqur'ani sai aka ce don kai bayanin kai wa mutane bayanin abin da aka saukar musu ashe alqur'anin yana bukatar bayani to wani irin bayani bayanin cewa ga littafi daga Allah to abin da suke nufi kenan in ne ba za mu karbi wani zance ko aikin sa ba to kenan abin da ake nufi da bayanin shine to jama'a to ya ku jama'a ga abin da Allah ya saukar muku shine bayanin amma da Allah ta'ala yace ma nuzila ilayhi abinda aka saukar zuwa gare su wannan ya game duk wata aya ya game duk wata kalma dake cikin alqur'ani ta shiga cikin ma dan haka ma anan mausula ce ismul mausul kuma yana daga cikin alfadul umum dan haka dukkan abin da yake cikin alqur'ani ya cancanci bayani daga annabi sallallahu alaihi wasallam matakar akwai bukatar bayani dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam domin wannan bayanin sai ya zauna Allah subhanahu wataala ya masa tsawon kwana sai da shekara 63 ya kare 23 akan 40 din sa na farko wannan 23 duk a cikin bayanin yake lokaci bayan lokaci daki daki wani lokacin da kansa yayi bayanin wani lokacin tambaya wani lokacin kuskuren wani sahabi ba ga sahabin da ya auna alfijir da zare ba ya dauki bakin zare da farin zare ya sa karkashin kulonsa yana jira sai ya iya gane ya bambanta su kafin ya daina shan ruwa da azumi ai Allah cewa yace وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر كتشكو شا har sai jan har sai bakin zare ya bayyana muku har sai farin zare ya bayyana muku daga bakin zare na alfijir daga nan ne za ku daina ci da sha wannan sahabin ya samu bakin zaren sa da farin zaren sa ya sa a kasan hulo kasan matashi in ya farka da daddare in yayi haka bai bambanta su ba sai ya sharuwa sai ya kwanta in yayi haka bai gane su ba sai ya sharuwa sai ya koma sai da yayi haka ya ga fari ya ga baki yace to daga yanzu an hana kenan yazo yake ga yawa manzon Allah sallama cewa ai jiya mun gwada aiki da wannan aya ya mu aikin Allah aya tana ci dan na gama gwadawa kaji yadda nayi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi dariya har sai da aka ga fikokin hakorin sa yana dariya yace haba kai kuwa lalle kana da babbar kiyya in dai kasan kiyyar ka zaka sa bakin zare da farin zare na alfijir mana wai sai matashin kai da alfijir alfijir ake nufi ba zaren dinki ake nufi ba ta malam sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya wayar masa da kai abinda nake son fahimta anan shi fa balarabe ne wannan sahabin balarabe ne alqur'anin da larabci ake magana amma yanzu ku duba fahimtar da ya samu tare da cewa shi balarabe ne kuma tsohon larabci ma ba irin namu ba amma ku ga fahimtar da ya samu har sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gyara masa fahimta to idan aka ce mu yanzu idan aka ce ba ruwan mu da wannan fahimtar idan aka ce wannan gyaran da annabi ya masa babu ƙarya ne ba a yi ba kala kato ne kawai a bar mu da alqur'anin zalla shikenan sai kowa ya je hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-asfar min al-fajr sai kowa ya je ya fahimta sa sai kowa ya je ya fahimta sa shikenan a je a hada mazaje da mata yansu teloli wajen tsinkan zare bayan an riga an gama da wannan an fahimtar da mu me ake nufi ya faru tsakanin sahabi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an gyara masa ya zama addini shikenan an fahimci me ake nufi an fahimci abin da Allah yake nufi sannan a mai da mu baya to annabi alaihi salatu wasallam ya masa bayani akwai sahabin da janaba ta kama shi a halin tafiya shi dai ya san a cikin alqur'ani an ce idan janaba ta same ku ko alwalarku ta karye ba ku samu ruwa ba ku nufi ƙasa fatayammamu sa'idan tayyiba at-tayammum yana nufin alqasdu shine at-tayammum alqasdu fatayammamu sa'idan tayyiban ay faqsudu sa'idan tayyiban ku nufi ƙasa don haka shi sai ya fahimci yanzu shi wanka ne ya kama shi an ce ya nufi ƙasa me ya kamata ya yi kai yanzu in babu wani bayani daga annabi sallallahu alaihi wa sallama alqur'ani yace in janaba ta kama ka baka samu ruwa ba ka nufi ƙasa don Allah me zaka yi wanka da ƙasa don haka yaje ya kwanta yayi birgima kamar yadda jaki ko doki yake birgima a ƙasa ya tashi kuma ya kade jikinsa yayi sallah lafiya sumul suka koma sai suke ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari ga fa yadda amma yayi fa kuma da haka ya ja musalla na ma manzon Allah yayi murmushi sai ce ammar ba haka ake yi ba innama yakfika an taqula bi yadayka hakaza haka ya ishe ka kai da hannayenka sai gwada masa yadda ake taimama sai gashi kawai hannayensa masu albarka ya dafa a ƙasa ya shafa zuwa wuyan hannu ya shafa fiskarsa shikenan an gama taimama ashe haka ake yi a wajen wanda Allah ya bashi ikon yin bayani a wajen wanda aka dora masa nauyin yayi bayani yayi bayanin yadda ake yi shi kuma balarabe na wancan lokacin masu albarka ma ba irin na yanzu ba ga fahimtar da ta zo masa shi a fahimtar da larabci sai da manzon Allah ya gyara masa fahimta kuma duk a zo a ce mu bari sai yanzu a dutsen ma za a gaya mana me ake nufi jama'a kuna fahimta annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi baki wata rana suka zo suka yi sallah tare da shi suka dan yi kwanaki ya ga dai goranci ya fara matsa musu ya tara su wata rana ya ce za ku koma gida ai kun ga yadda muke rayuwa kuma kun ga yadda muke addini dan haka ya isa haka irji'u ila ahlikum wa muruhum wa allimuhum kuje ku shugabance su sannan ku koyar da su kar ku basu jahilai fa idza hadaratis salatu falyu'addi lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum idan lokacin sallah yayi daya a cikin ku ya kira sallah babba cikin ku ya ja ku sallah thumma sallu kama ra'aytumuni usalli sannan in kun tashi ai kun ga yadda nake sallah ko haka za ku yi sallah ai kun ga yadda nake yi ko haka za ku yi sallah inda a ce sallar da alqur'ani yazo da ita ta isa da babu bukatar annabi alaihi salatu wassalam ya hau munbari yana sallar sahabbai suna kallon sa dan ya gwada musu yadda ake ruku'u dan ya gwada musu yadda ake tsayuwa dan ya gwada musu yadda ake fuskantar alqibla har sai ya tashi sujada sannan ya sauka daga munbari ya sujada a ƙasa da haka suka koyi sallah a wajensa alaihi afdalus salati wassalam. A alqur'ani idan ka dubi sallah, sallah nawa ce alqur'ani? Aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqil layli wa qur'an alfajr, lokuta uku ne. Sannan me ma duluki shamsi, me ghasaqil layli, me qur'an alfajr? Da larabcin nan za mu fassara ko na da na dutsen ma, ko da na Zaria, ko da larabcin Kuwait, ko da na Makka, ko da na ina za mu fassara duluku shamsi, ghasaqil layli, qur'anul fajr? Idan aka bar mutane su yi bulumbituwa wajen fassara me ake nufi da waɗannan kalmomin da waɗannan lokutan, sai an samu saɓani ba ɗan kaɗan ba, sai an samu baunin shafe ba ɗan kaɗan ba. Amma sai Allah madaukakin sarki ya sauƙaƙe mana, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gwada mana duluku shamsin nan ma sallah biyu ne a wajen, ghasaqil laylin nan ma sallah biyu ne a wajen, qur'anul fajr sallah ɗaya ne a wajen. Amma za ka samu waɗannan mutanen sallah biyar suke yi fa, sallah biyar fa suke yi, ina suka same su? Ina suka san biyar? Waye ce musu asuba raka'a biyu ake yi? Waye ce musu azhar raka'a huɗu ake yi? Wallahi ba yadda za a yi kai musulunci ba sunna, su ma ƙarya suke yi da sunna a cikin musuluncinsu. Aikin da suke yi na kwangila da suke so kawai su isar, amma su ma musuluncinsu da sunna a ciki. Ta yaya suka salla asar raka'a huɗu ake yi? Magariba uku, isha huɗu. Wai na ji shi yana cewa waye ce muku sallar gawa sallah ake yi? Ai sallar gawa ba sallah ake yi ba, ai addu'a ne, addu'a ne ai sallar gawa. Tunda alqur'ani bai ce a kimu ba, alqur'ani ce bai ce a kimu ba, sallah ita ce aka ce a kimu, sallar gawa ba a kimu aka ce ba, cewa aka ce wa salli alaihim, dan haka addu'a ake yi. Na ji shiririta. To ita wacce aka ce a kimu ɗin, me a kimu? Ko ba haka ba? Idan ka ce a kimu, fassarar larabci za ka bi, to a tsaye za a yi ta ita ma har a gama. Ita ma a tsaye za a yi ta har a gama. Idan kuma ka ce a'a, ai a wani wuri an ce warka'u ma'ar raki'in, sai a ce maka waye ce maka irka'u ma'ar raki'in a cikin sallah ne? A ina ne alqur'ani aka hada tsayuwa da ruku'u da sujada a cikin sallah da karatun fatiha? A ina a cikin alqur'ani kaga an hada maka su waje ɗaya? Yadda aka ce farka'u ma'ar raki'ina, to a wannan wurin dai ba a yi magana a qimu salata ba. Yanda aka ce a qimu salata ba a ce farka'u ma'ar raki'ina ba. Da haka idan alqur'anin zalla za ka bi, to sai ka, in za ka yi sallah sai ka tsaya cak, kuma kai ta tsayawa baka san ranar gamawa ba, dan ba aka ce a tsayar ba a faɗi a gidiya yau za ka gama ba, baka san ranar gamawa ba, ka shiga kuka. Sannan in ka tashi yin ruku'u kuma ba a cikin sallah ba, daban ya zo shi ma, sujjada ma daban ta zo. Amma wanda yake yin sunna ya huta. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya karantar da sallah, har ma ya kira wani bawan Allah wanda bai iya sallah ba. Ya kira wani bawan Allah wanda bai iya sallah ba, yana ganin sai yayi sallah, ya gama ya tashi zai fita, yace zo bawan Allah, je kai sallah. Bakai sallah ba, yace yanzu kuwa? Yace bakai sallah ba. Yace yanzu fa nayi sallah, sai yace nace ma bakai sallah ba. Yaje ya sake irin ta, ya dawo yace ka koma kai sallah ba, kai sallah ba. Sai da suka yi karo uku yace ba zan iya wata ba irin wannan ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya gwada masa yadda za a yi, yadda yake sallah, yanda ake yin sallah. Na haka wajen ma'aiki aka koyi sallah alaihi salatu wassalam. Alqur'ani gaba ɗaya bai yi bayanin yadda za a yi sallah ba. To amma kuma kaga suna yin sallah shigen ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan a cikin alqur'anin nan Allah ya bayanin yayi bayanin haji yayi umman da lillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila الحج أشهر معلومات فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم وأشد ذكرا وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي هكا الله تعالى يبين حج أما فا وتنم بأفضل دونوتا نيد ونوتا دونوتا با كوانكم بأفضل ودنوكوانكي بنبا sannan arafan nan ba a faɗi ma ina bace ba a alqur'ani ina ne arafan ma ina ne mash'arul haram din ba a faɗa ba sai dai wani kato ne zai nuna maka ko eh an ce arafa ina ne arafa to katon da kake bayanin nasa shi zai gwada maka arafan an ce mash'arul haram ina ne mash'arul haram da aka ce fadkurullaha inda al-mash'aril haram alqur'ani ba a faɗi a ina yake ba in dole sai dai ka je ka bi wani kato ya gwada maka amma baka yadda ya kawo maka labarin hadisi ba amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tare da duk abin da alqur'ani yace akan aikin haji yace khudhu anni manasikakum la'alli la alqaakum ba'da 'ami hadha yace ku zo ku riƙe aikin hajjin ku daga gare ni kafin nan mu sani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun bayan ya zama annabi bai taba yin aikin haji ba sai a shekara ta 10 bayan hijira shekarar da bayan wannan aikin hajjin wata uku ya kara kacal a duniya kuma aikin hajjin ma malamai suna sabani cewa yaushe aka wajabta shi shin shekara ta 8 ne ko shekara ta 9 ko ta 10 saboda shekara ta 8 annabi alaihi salatu wassalam bai je aikin haji ba ya tura wakilcin Ali ibn Abi Talib shekara ta 9 bai je aikin haji ba ya tura wakilcin Abubakar Siddiq shekara ta 10 sai je aikin haji to amma aikin hajjin da aka yi shekara 2 shekara ta 8 da shekara ta 9 wanda shine aikin hajjin farko da aka fara yi a musulunci sun je sun aiwatar abin da suka aiwatar amma asalin aikin hajji zunzurutun sa ba a kofe shi ba aka ganshi sai da je da kansa kayu ya musu bayanin da za su tafi in kun je ku yi kaza a wuri kaza ku yi kaza a wuri kaza ku yi kaza a wuri kaza amma saboda ya zama wajibi a kansa ya gwadawa al'umma yadda ake yi sai ya zama dole ya samu dama koda sau ɗaya ne yayi a gani sai Allah ya bashi dama ya masa tazara ya samu dama shekara ta 10 bayan hijira ya jagoranci tawagar aikin haji da sahabi sama da mutum 100,000 saboda tsabar cincilin don jama'a sai akan raƙumi yake yin ayyukansa na haji saboda yana son a rika ganinsa domin idan ya sauka ƙasa to ba za a rika ganinsa ba kuma ya zo ne don ya koyar yaya ake yi duk abin da yake ana kallonsa yana sama kan raƙumi anan ne yace khudhu anni manasikakum ku karbi aikin hajjin ku daga gare ni la'alli la alqaakum ba'da 'ami hadha tayu bayan wannan shekarar ba zan sake gamuwa da ku ba kuma na gaya muku wata uku ya kara alaihi salatu wassalam anan ne aka ga da yaje makka anan ne aka ga da yaje makka ya cire kafadarsa ta dama a lokacin da zai fara tawafi bayan ya kammala dawafi ya rufe kafadarsa anan ne aka ga da zai fara dawafi yayi sassarfa anan ne aka ga da ya gama dawafi yayi raka'a biyu anan ne aka ga da yazo sa'ayi tsakanin Safa da Marwa ya fara daga Safa yace bari in fara ta yadda Allah ya fara bari in fara domin Allah yace inna Safa wal Marwa ta min sha'airillah anan ne aka ga tsakanin koran alamomi guda biyu yayi tassarfa anan ne aka ga ya tsaya akan Safa ya fiskanci al-Qibla yana addu'a anan ne aka ga ya tsaya akan Marwa ya fiskanci al-Qibla yayi addu'a wannan lokacin ne ranar 8 ga wata aka ga bayan rana ta hudo yayi harama ya umarci sahabbansa da yin haramar haji ga dukkan wanda ya riga ya umara ya warware umararsa wanda kuma yake dauke da hajjin sa bai warware ba dama ifradi ya dauko ko wanda ya gama umara da aikin haji dama suna cikin harama ya kada kiye su gaba daya aka ga ya fita zuwa Mina yaumul tarwiya a can ne aka ga yayi azhar raka'a biyu aka ga yayi la'asar raka'a biyu lokacin la'asar ya kwana washe gari da rana ta fito ya tunkuda zuwa Arafa anan ne aka kafin rana ta fadi ya isa Arafa yayi zango a wani wuri wanda nan ne Masjidun Nabira da azhar tai rana ta gota sai aka kira sallah sai aka ga yayi raka'a biyu yayi sallama sallar azhar sai aka sake masa iqama sai aka ga yayi raka'a biyu sallar la'asar yayi sallama sannan sai aka shiga Arafa anan ne aka ga ya fiskanci al-Qibla akan taguwarsa ya daga hannayensa bi masu albarka bai sauke ba sai da rana ta fadi a ina yake al-Qur'ani wannan anan ya aka tunkuda a tafi Muzdalifa nan ne mash'alul haram nan ne mash'alul haram al-Qur'ani bai ce Muzdalifa ba aka tafi ana tafiya suna cewa sallah ya ma'aikin Allah ba mai magariba ba yace yana cewa as-salatu amamakum sallah tana gabanku sallah tana gabanku ana tafiya ba ai sallar magariba ba sai da aka isa Muzdalifa sai aka ga yayi magariba aka masa iqama sai aka ga yayi isha raka'a biyu anan ne fa yace kowa ya kwanta ya bacci ba hira ba zikiri ba karatun Qur'ani ba qiyamul layli sai gari ya waye sai asuba ta yi da asuba ta yi sallar asuba aka ga ya miƙi ya fiskanci al-Qibla yayi ta yin addu'o'i yayi ta yin addu'o'i sai da gabacin duniya yayi fatsi sannan ya daina addu'a sai aka ya sunci tsakwankwani tsakuwa guda bakwai sannan ya kada kiyaye sahabbansa sannan aka tafi wajen jifa jamratul aqaba da haka da haka da haka aka dauki aikin a wajen sa aka rawaito kuma tiryan tiryan ba abinda aka bari tun daga fitarsa daga Madina har dawowarsa Madina ba abinda sahabbai suka bari sun haddace sun bada labari to yanzu idan an kwashe mana wannan gaba daya ba mana illa ba mu bar wani kawai ya zo ya ce wannan abin ƙarya ne ba a yi ba ha amma ya yadda an yi manya-manyan arnan duniya annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya naɗa shi mai yin hukunci shi mai yin hukunci Allah ta'ala ya ce inna anzalna ilaika alkitaba bil haqqi litahkuma
inna anzalna alayka inna anzalna ilayka alkitaba bil haqqi litahkuma baynan nas litahkuma baynan nas bima araka Allah ولا تقل للخائنين خصيما
جزاك الله خيرا الله تعالى yace inna anzalna ilayka alkitaba bil haqq lalle mun saukar da littafi zuwa gare ka da gaskiya wannan alqur'ani muka saukar maka sai Allah yace litahkuma bainan nas dan kai hukunci tsakanin mutane bima araka Allah da abinda Allah ya nuna maka shine gaskiya ku duba mun saukar da littafi zuwa gare ka dan kai hukunci tsakanin mutane da abin da Allah ya nuna maka shine gaskiya don haka me yi hukunci yana da abubuwa guda biyu yana da hanyoyin gano gaskiya wanda wannan su ne hanyoyi na ijtihadi yana da kuma hanyar wato da zai gina hukunci a kanta yana da dalilin da zai gina hukunci a kansa shine alqur'ani to annabi sallallahu alaihi wasallam mai yin hukunci ne don haka ya zama sahabbai suna kawo masa hukunci. Daga cikin hukuncinsa, a cikin Alƙur'ani, Allah Madaukakin Sarki ya ce, "Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma." Da ɓarawo namiji da ɓarauniya mace, faqta'u aydiyahuma, ku yanke hannayensu. Me ake nufi ma'anan tukunna? Me ake nufi? Yanzu idan shi wancan mutumin an bashi alƙalanci, kuma aka bashi dama, aka kawo ɓarawo, aka ce yanke masa hannu. Me ake nufi da yanke hannu? Faqta'u aydiyahuma, ku yanke musu hannaye. Nan aydiya yana nufin hannaye, yadu shi ne hannu guda ɗaya, aydi kuma hannaye. Don haka ma tukunna ɓarawon hannu biyu za ka yanke mar ko ɗaya? Ɓarauniyar hannu biyu za ka yanke mata ko ɗaya? Kai Balaraban dutsen ma. Sannan idan ka tashi yankewa a wajen Larabawa, nan hannu ne, nan hannu ne, nan hannu ne, ina za ka yanke? Idan Larabawa za ka biyewa, ina za ka yanke? Alƙur'ani ya ce a yanke, ya ce a yanke. Ina za ka yanke? Kuma ɗaya za ka yanke ko biyu? Sannan idan ka yanke hannun sai ya sake sata, faqta'u aydiyahuma, sai ka yanke ɗaya hannun sai ya sake sata, ina za ka yanke? Idan ba suna, ya za ka yi da shi? Amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hukunci a zamaninsa, an kawo ɓarawo, ya kama ɓarawo da laifi, laifi ya tabbata kansa, ya yi umarni da a yanke masa hannu, aka je aka yanke masa hannun dama kuma zuwa wuyan hannu, mafarar alwala, wannan wurin aka yanke. To kaga sunna ta riga ta gaya mana me Allah yake nufi da faqta'u aydiyahuma. Sunna ta mana bayani a hukuncin Annabi alaihi salatu wassalam. To misaltalu ire-iren waɗannan na tasirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin addinin musulunci suna da yawa. A kowane babi ba abin da za ka cire shi face sai musuluncin ya karance maka. A wani wurin ma sai ka rasa ma yaya za ka yi da shi. Amma idan da numfashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin musulunci, to nan ne musulunci ake samunsa. Alƙur'anin bayanansa suke fitowa. Ko yanzu wasu ayoyi a cikin Alƙur'ani ka dube su kadai, idan ba sunna ya za ka yi da su? Domin sun zo iri ɗaya. Dubi yadda Allah ta'ala ya ce, "Wallazina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara." Ka dubi yadda Allah ya ce, "Wallazina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli ghayra ikhraj." Wannan an ce matar da mijinta ya mutu ya batta tai wata 4 da kwana 10. Wannan an ce matar da mijinta ya mutu ya batta ta zauna shekara guda babu fita. Ayoyi guda biyu suna magana akan mace guda ɗaya. Wanne ɗaya za ta yi? Ya za ka yi da faɗin Allah ta'ala, "Wallazani ya'tiyaniha minkum fa'aduhuma fa in taba wa aslaha fa'ridu anhuma inna Allaha kana tawwaban rahima." Sannan a wani wuri sai Allah ta'ala ya ce kuma, "Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda." Ya za ka yi da wacce, ya za ka yi da wannan? Me laifi ne guda ɗaya, hukunce-hukuncensa ga su nan sun zo kala biyu? Me kasan ake nufi da wannan? In ka kuskura ka ce mana wacce ta shafa wacce mu ce a ina, waye koya ma? Kai da ba ruwanka da katti? Waye koya ma? Ko ba haka ba? Kai idan muna so mu kama ka, ko cewa ka ce, "Wa qatala Dawudu Jaluta, Dawudu ya kashe Jaluta," za mu ce dakata. Ina kasan Dauda ne ya kashe Jaluta? ai na ka sani eh ai Dawud suna ne Jalut suna ne kuma an ce katala ɗaya ya kashe ɗaya to kai ina ka san Dauda shi ya kashe Jalut idan ka ce mana ai Dawud shine fa'ili Jalut maf'ulu bihi sai mu ce waye ga maka waye ga ma ina ka san fa'ili ina ka san maf'ulu bihi kai da ba ruwanka da katti ki ba kalakata bane fa'ilin maf'ulun bihi ba kalakata bane waye koya ma mala akwai matsala to haka zaka ga wasu ayoyin a cikin alqur'ani mai girma sun zo maka idan ba da sunna da maganganun malamai kake aiki ba baka san ma ya zaka yi da su ba ku duba Allah ta'ala yace wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salatata quru matan da aka sake za su zauna tsawon jini uku ha sai a wani wuri sai Allah yace wallahi ya isna min al mahid min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhurin wallahi lam yahidna wa ulatu al ahmali ajaluhunna an yadana hamlahunna idan malami ba su ma bayanin me yasa haka ta faru ba ya da ka zaka ga amana to shine sai a samu tambele so ilimi ne a cikin alqur'ani ba ganganci bane ba ilimi ne sai an saurari malamai sannan ake fahimtar alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana fahimta ta littafin sa mai albarka Allah ya tabbatar da gadagan mu akan sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah madaukakin sarki ya sa mana albarka baki daya da mu da iyalanmu da zuriyarmu da dukkan abin da ya mallaka mana sana'o'inmu da kasuwancinmu da ayyukanmu Allah ka sa mana albarka wannan zama da muka yi abin da muka yi na daidai Allah ta'ala ka tara mu cikin ladan sa abin da ne kuskure Allah ka gafarta mini wannan anguwa Allah ta'ala kai mata albarka marigayen cikin ta Allah ka gafarta musu marasa lafiyan ta Allah ta'ala ka ba su lafiya mu da muke raye Allah ta'ala ka raya mu akan musulunci mutuwa mu tazo Allah ka sa mu cika akan imani wa sallallahu wa sallim ala nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaykum
ya kamata ayi wa mamaci
bismillah alhamdulillah assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala to dangane da karanta alqur'ani mai girma tare da yin kyautar ladansa zuwa ga mamaci yana daga cikin mas'ala da aka yi sabani a kayan yiwuwar hakan ko rashin yiwuwar hakan ba kuma komai ya sanadin sabanin ba sai rashin samun dalili ingantacce sarihi wanda za a dogara da shi wajen yin haka din abinda aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ake iya yi a madadin mamaci kuma ladan ya kai gare shi shine sadaka ko umra ko aikin hajji ko kuma azumi wanda ya wajaba a kansa kuma ya mutu bai sauke wannan wajibi ba amma sauran wasu abubuwa ba wannan ba kamar karatun alqur'ani mai girma da kyautar ladansa akwai sabani kuma barinsa shine yafi alkhairi yin addu'a yafi komai garanti yin addu'a mamaci tunda dama ita addu'a ita ce babban abin da mamaci ya fi bukata da ita ake masa sallah har ma wasu malamin suna ganin sallar gawa wato babu karatun alqur'ani ma a cikinta kamar Imam Malik Allah ta'ala ya masa rahama yana ganin sallar gawa babu karatun alqur'ani a cikinta zalla addu'a ce ga mamaci domin ya tabbata a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yayi umarni da matsawa da yin addu'a wa mamaci a cikin sallah fiye da duk wani abin da mutum zai karanta a cikin sallar gawa matsawa da nema masa gafarar Allah sannan haka idan an binne shi ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ku nema wa dan uwanku gafara ku nema masa tabbata harshe domin yanzu za a tambaye shi kamar yadda ya tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa a
idan dan Adam ya mutu aikinsa gaba ɗaya ya katse in banda ayyuka guda uku ko dai sadaka da ya bari mai gudana ko kuma ilimi da ake amfana da shi ko kuma yaro nagari da yake masa addu'a kun ga dai harin da addu'a ta sake fitowa wanda wato zamu fahimci cewa mamaci yana da tsananin bukatuwa zuwa ga addu'a fiye da duk wani abin da zaka tunanin zaka kirkira ka masa ya fi bukatar addu'a akan komai abinda muke kirkira zamu yi idan bai tabbata ba Allah ba zai karba ba zai yi amfani ba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk abin da muka aikata duk wanda ya aikata wani aiki da bamu sa shi ba a cikin wannan addinin an mayar masa kayan sa to kai abin da aka saka shine addu'a sai tambaya ta biyu ita ce ya ake addu'a wa mamaci addu'a wa mamaci tana tattaruwa cikin abu guda biyu Allah ka gafarta masa Allah ka ji kayinsa duk abin da za a faɗa a bayan wannan yana ƙara wannan kwalliya ne Allahumma ighfir lahu warhamhu domin duk wanda Allah ya gafarta masa ya rufe zunubinsa fa duk wanda Allah ya ji kayinsa ya bashi aljanna fa kenan to shine abin da ake nema dan haka wasi mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wanqihi min al khataaya kama yunqa thawbul abyad min al danas abdilhu daran khayran min darihi da sauransu dukka suna hidimawa Allahumma ighfir lahu warhamhu duk wanda zai iya cewa Allahumma ighfir lahu warhamhu idan yayi wa mamaci in mace ce Allahumma ighfir laha warhamha to in yayi wa mamaci wannan to yayi mafi girman abin da ake bukata idan lokacin da aka binne ne ka kara da wasabbit inda almas'alati mantiqaha ko mantiqahu ka tabbatar da furcin sa yayin tambaya to in ku an riga an wuce wannan wajen an wuce tambaya sai maganar neman gafara da jin kai wannan kuma baya wucewa dan haka mamacinka in kace Allahumma ighfir lahu warhamhu yayi alqur'ani yace wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira wa qur rabbi ighfir warham wa anta khayrul rahimin haka wannan sune mafi girman addu'a da mamaci yake bukata idan mutum ba zai iya da larabci ba sai yace Allah ka gafarta masa Allah ka ji kayinsa Allah ka gafarta mata Allah ka ji kayinta amma da larabcin ma kiyayewan ba wahala ai Allahumma ighfir lahu warhamhu sai dai gyaran da zan yi wa wasu wannan gufran din kalmar ghafara yaghfiru gufranan tana ta'addi da lamun ne Allahumma ighfir lahu rabbi ighfir li wa liwalidayya Allahumma ighfir lahu Allahumma ighfir laha Allahumma ighfir lahum sai ka sa wannan la din amma zaka tana cewa Allahumma ighfirhu Allahumma ghafirhu warhamhu ita warhamhu haka take ita rahima yarhamu rahima yarhamu rahmatan ita tana ta'addi da kanta zaka iya cewa Allahumma arhamhu Allahumma arhamha Allahumma arhamni rabbi arhamni rabbi arham huma kama rabbayani saghira daka ita bata amfani bata aiki da lamu amma ita gufran tana aiki da lamu sai ka ce Allahumma ighfir lahu ba Allahumma ighfirhu ba jama'a an gane Allahu alam
zamu gayyaci Khalil Datti a matsayin committee masallaci shi zai gabatar da bayani haka bismillah